Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Asabar 15 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar tawagar Turai mai sa ido akan al'amuran zabe ta fitar da rahotonta na karshe akan zaben Najeriya wanda aka yi a baya-bayan nan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin sa na jawabai da kadattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar shugaban yankin Hong Kong Carrie Lam ta janye wani shirin samar da wata doka wacce za ta bada dama a miƙa duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga ƙasar China domin a mai shari'a. Janyewar na zuwa ne bayan mako guda da aka kwashe ana zanga-zanga a yankin na Hong Kong wanda ke cin gashin kansa. A wani taron manema labarai da suka kira cikin gaggawa a yau Asabar, shugaban yankin Carrie Lam ta bayyana dakatar da shirin.
After repeated internal deliberations over the last 2 days, I now
tace bayan tuntuba da aka yi a cikin gida cikin kwanaki biyu da suka gabata, ina mai sanar da ku cewa gwamnati ta yanke shawarar dakatar da yin sauyi ga dokar. Sannan zamu fara tattaunawa da dukkanin bangarorin da abin ya shafa. Tunda farko shirin kirkirar wannan doka ya sha suka daga kasashen waje, inda har Amurka ma ta Allah wade da shi. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa za ta rage yadda take bin ka'idojin matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyanta har sai sauran manyan kasashen duniya da aka shiga wannan yarjejeniya da su sun nuna alamu da za su kara mata kwarin gwiwa. Iran ta fara rage yadda take bin matsayin sau da kafa ne tun a watan Mayu, bayan da Amurka ta yi gaban kanta ta janye daga matsayin da aka cimma a bara ta kuma kara kakaba mata takunkumi akan kasar ta Iran. Yayin da yake wani jawabi a taron shugabannin kasashen Asiya a kasar Tajikistan, Rouhani ya yi gargadin cewa ya zama dole Tehran ta dauki karin matakai idan har ba ta ga wasu alamu na kwarin gwiwa ba. Yana mai cewa babu yadda za a yi ita Iran ita kadai wato ta shiga wannan yarjejeniya ita kadai. Sai dai shugaban na Iran bai yi wani karin haske ba kan takamaiman abin da yake nufi da wasu alamu ko matakai na kwarin gwiwa da yake so Iran ta ga an dauka. Wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar ya cimma matsayar cewa matsalar barkewar cutar Ebola a gabashin kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo bata zama bukatar gaggawa da kuma abin damuwa ga fannin kiwon lafiya na duniya ba. Amma kwamitin kwararru ya yi gargadin cewa rashin isassun kudade na barazana ga yakin da ake da cutar mai saurin kisa. Preben Avitslan shine mukaddashin shugaban kwamitin gaggawa a hukumar ta WHO.
We risk to see restrictions on travel and trade. We risk to see.
Yace akwai yiwuwar mu ga an dauki matakan dakatar da tafiye-tafiye da harkokin cinikayya da kuma rufe kan iyakoki. Hakan zai matukar shafar tattalin arzikin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sama da mutum 1400 suka mutu a gabashin kasar, sannan sama da mutum 2100 suka harbu da cutar. Akalla mutum 10 suka rasa rayukansu, kana wasu 23 suka ji raunuka iri-iri bayan wani bam da aka dasa a wata mota ya tashi a yau Asabar a wani titi da ake hada-hada a birnin Mogadishu, a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'an kiwon lafiya. Bam din ya tashi ne a hanyar da ake kira Mak al-Mukarrama wacce ke kusa da Majalisar Dokokin Kasar, a daidai lokacin da jami'an tsaro suka yi kokarin tsayar da motar domin binciken ta. Tunda dai kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin wannan hari. Wakilin muryar Amurka a yankin ya ce ya ga Allah garwakin mutum 7, sannan ya ga mutane da dama da suka ji raunuka a lokacin da ake ta jigilar kai su asibiti. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet za ta kai ziyara ƙasar Venezuela ranar Laraba mai zuwa a cewar wata sanarwa da ofishinta ya fitar. Shugaban za ta gana ne da shugaba Nicolas Maduro da jagoran 'yan adawa Juan Guaido. Sannan za kuma ta gana da mambobin majalisar dokokin ƙasar wacce Guaido ke jagoranta. Baya ga shugaban kotun kolin ƙasar da Attorney General ɗin ƙasar da za ta tattauna da su. Wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Venezuela ke fuskantar rikicin siyasa. A dai watan Janairun da ya gabata, shugaban yin adawa Guaido ya ayyana kansa matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi, bayan da ya zargin cewa Maduro ya murɗe zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Mayun bara. Tun kuma bayan da ya ayyana kansa a matsayin wato shugaba na wucin gadi ne, ƙasashe da dama suka mara mai baya, ciki har da Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara da Najeriya, inda kungiyar tawagar Turai mai sa ido akan al'amuran zabe tattar da rahotanta na ƙarshe akan zaben Najeriya wanda aka yi a baya-bayan nan, bayan da aka yi zaben shugaban ƙasa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron manema labarai da tawagar ta kira a Abuja. Ga rahoton da ta aiko mana.
Tawagar ta fito da rahoto mai kunshi da manyan shawarwari 30. A ciki akwai muhimmai guda 7. Na farkon shine cewa hukumar zabe ta dauki ƙararran matakai na inganta tsarin zaben da ma yadda za a rika tattara sakamakon zaben. A cewar tawagar, ya kamata a yi amfani da sababbin hanyoyin fasaha wajen tattara sakamako tun daga ungwanni, saboda ta bada dama a amince da sakamakon. Maria Arena ita ce shugaban tawagar.
There is an urgent need to improve the electoral process and to restore faith in the system. Without this, there is a risk of uncountable leadership in the country and citizen disengagement.
Anan Maria Arena ce take bayani, inda tace sun lura akwai matsaloli na gudanarwa da ya shafi yadda al'umma suka fito wajen yin zaben. Saboda haka suke bada shawarar a ƙara kuskure ma a daukacin harkan zaben, tare da sa ido a irin rawar da jami'an tsaro ke takawa. Maria Arena ta ƙara da cewa,
during the 20 March supplementary election, extensive electoral security problems were observed by our mission in some areas, with group of men with weapons intimidating and obstructing the process, and security agencies ineffective at protecting citizens' rights to vote.
Zaben na shekara 2019 na mamaye da tashin hankali, domin ita kanta hukumar zabe ta bada rahoton cewa an kai hare-hare akan jami'anta, musamman a jihar Rivers dake kudu maso kudancin kasar. Wannan ya tsorata daukacin mutane har da su kansu jami'an sa idan. Shugaban tawagar ta ce ai kokari a ba mata dama domin su taka rawa a fagen siyasar Najeriya.
Nigeria has the lowest rate of women in parliament in Africa, and disappointingly these elections resulted in another fall in the number of women elected in the country.
Arena tace a nahiyar Africa, Nigeria ita ce kasar da babu mata da suka tsaya zabe da yawa, kuma wannan zaben na bana ma ba a zabe su da yawa ba. Muna bada shawara Nigeria ta bi daftarorin da ta sawa hannu, musamman ma daftarin Beijing ta kasar China, wajen bawa mata dama su tsaya takara daidai da yadda ake baiwa maza. Muna kira ga Nigeria ta yi la'akari da kananan kasashe da ke kewaye da ita, wayanda suka ba mata dama wajen taka rawa a fagen siyasa, kuma wayannan kasashe na ci gaba daidai da ƴan uwansu da ke wasu nahiyoyin. Tawagar ta ce jami'anta 40 sun je jihohi 36 na kasar, tare da babban birnin tarayya Abuja, domin bin abubuwa da suka wakana a lokutan zaben, kuma su ne aka tattara su a wannan rahoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Nigeria da ke nake kwatance ashe ke nake take shi ashe ban iya iya da ke ba ban iya kwatance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar sandi na ce wai me kuke nufi wani koni kasa ta tauma ce manyan kasar ga Nigeria ku so kar
Gaida Madina Dauda. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 41. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda nace a makon jiya, saboda wasu dalilan da suka sha karfin mu, ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa ba, sai ranar 22 ga wata gogon naku Elhikaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya. Yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa. Wannan satin dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne madakin Samunaka Alhaji Garba Suleiman da kuma rabaran Muhammad dan Amarya. Ga madakin na Samunaka.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samunaka. A nan masarautar Samunaka a karkashin Lera local government. Wannan kira ne nake yi murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasar Najeriya, musamman ma mu a arewacin Najeriya. Irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe, sace-sace ya yi yawa, ya kamata mu ƴan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu, mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da. Wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa, wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro, akan addini, akan kabilanci, akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba. Kuma anan za mu kira, ko kuma zan yi kira ga gwamnati, gwamnatin nan na jiha ne, na tarayya ne, na karamar hukuma ne, da su kullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana. Na san gwamnati tana iyakar nata kokari, amma Hausawa sun ce in dambu ya yawa ba ya jin mai. To hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta sarakuna, hakkinmu akan talaka. Wato mulki, muddan aka ce kai mai sarauta ne mai mulki ne, to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke karkashin mulkin ka kare mutuncin su kare dukiyar su da lafiyar su to mutum ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyar su da dukiyar su rayukan su to ba fa mulki ba kuma sarauta to mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu fada ne aji to amma a wannan zamani Allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna ba a sauraron hakimi ko sarki ko dakace kuma su dinnan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya su ya kamata a tuntuba a nema da ba zan manta ba muna yara ko bako aka yi idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce gashi shi bako ne za a tambaye shi me ya sana'ar ka idan wanzami ne shi idan makeri ne shi idan majami ne shi idan ba ma baduku ba ko sana'a gore yake yi kai ko jan alewa yake yana talla za a samu wanda waye masu wannan sana'a wannan gari sai a ce a kai shi gidan wane to lokacin kamar da ne magana nace in dambu ya yawa ba ya jin mai saboda kai yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yi ba yanzu amma duk da haka akwai wato role wanda yake akwai yadda za a amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su bada wani bayani al'umman da suke karkashin su za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da yake faruwa wuri kaza to yanzu kowa yana tsoron ma ya zai kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba ba a yadda da shi ba ko kuma a wani bako ne da aka gani ba amince mai da shi ba to karshen ta koka kwana ciki ko da a yanka ka ko a kashe ka saboda ka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru
shi ma rabaran dan amarya ya ce
assalamu alaikum a wani shiri na na taba cewa ai dukkan muna buƙatar juna a wani wani na buƙatar makiyayi makiyayi na buƙatar manomi don me domin amfanin gonar da ka noma kalmamin da ka bari da harawar wake da kamayin gyaɗa ai makiyayi suna sha'awar su ai sai a taru a zauna a tattauna nawa zan baka me zan yi maka domin in ci wannan amfanin wato ma'ana kalmamin dawa kalmamin masara kalmamin gero kamayin gyaɗa harawar wake rubar masara abin rubar shinkafa da irin su sai a daidaita shi kenan sai makiyayi ya sa dabbobin su su ƙaru su yi albarka kai kuma dabbobin nan suna ci suna yada kashin shanu kashin tumaki kashin awaki a nan ai kai makana buƙatar wannan har ma shi ya sa aka roƙa su wane kan zauna kai nuni wata ɗaya mana a gefen nan ka koma wancan gefe da dabbobinka kai nuni wata ɗaya ai mutum ya samu irin waɗannan ai ba ruwan sa da takin zamani ko ba haka bane mai sauraro don haka muna buƙatar juna na kuma ce idan makiyayan nan dabbobin su suka yi albarka daga nan sai a samu abin ni'ima me ni'ima yawancin abincin mu na arewa in an ci tuwo da duniya abin da zai biyo baya shi ne fura da nono ba mu da abincin da ya wuce waɗannan tuwo da duniya fura da nono to fura da nono nonon yana samuwa ne a wurin makiyaya wato Fulani ba shi dukiyar ka su kai ma kana da wata ni'ima da za ka samu da wata albarka da za ka samu a ciki a shi ku kaga ba dalilin gaba ba dalilayya kamar yadda makiyayi ya ci ribar manomi manomi ma yana ci ribar makiyayi balle kuwa dan hidima ta alheri ta zo haihuwa za a rasa suna ko kuma aure za a yi biki a yi walima da me za a yi amsa da dabbobin nan na halal awaki tumaki shanu a ina ake samu wurin makiyayi to in kana gaba da shi in shi ma yana gaba da kai yaya za a yi zaman kenan Allah ya yi wannan gaba Allah ya samu fahimci juna wuraren da ake zaune kamar irin na fakki kai harko sai ka samu sankin noma sankin noma ka samu harko ko za mu na kan zaman tare ne a tattauna a ga menene dalilin da ake samu rashin cituwan nan a magance shi annan a kira samari samarin sankin noma kwanakin harko a zauna a tattauna a ceto ku kuma samari dukkan mata muna cewa yanzu mu abokan zaman tare ne zaman jiki daɗi ba zaman gaba ba to haka ina cewa Allah ya sa a zauna lafiya a tsakanin makiyayi da manomi yaya wannan wata dalilai na rashin zaman lafiya kamar yadda na faɗi wasu ya ɗauki ƙarin dalilan yayin da ake zaune tare abubuwa na zaman tare za su haɗa mu abubuwan zaman taren kuwa su ne abin da ya shafi mulki wato ma'ana shugabanci sai mu sani ba shugabancin nan ba wanke ba da shi ba amma Allah sarkin sarakuna da ubangijin isa'yan gizi mamallakin mamallaka mai mulkin dukkan abu shi ke ba da mulki ya ce ni nake ba da mulki ga wanda na ga dama in amshe in ba wanda na ga dama to yanzu muna cikin lokacin siyasa lokacin mai nafaɗi mai sauraro lokacin siyasa wani na watan jam'iyya wani na watan jam'iyya hotuna zama a jam'iyya daban-daban ba dalilin gaba ba ne a'a kamar gona ce kuka raba wannan noma ta wancan gefe wancan nomi wancan gefe in ko zama noma ta sai ku tashi kuna murna sun yi nasara to Najeriya da ita ce gonar Allah ya ba mu ita ya yi waɗansu ‘yan uwanmu kamar mazauna Nijar da waɗansu ƙasashe kamar yadda muke jin Congo in ma sun yi zaɓe sun gama kwanan nan to haka sai ta fice wannan jam'iyya da wancan na wancan jam'iyya da wannan na wannan jam'iyya admit abu ɗaya kuna noma ne a ƙasa ɗaya kuma ba wanda yake so ya lalata gona ta sa maimakon haka sai dai ya ƙara mata ni'ima ta wuce kafi domin ta ci gaba da ba da albarka kakanninmu da kakannin kakanninmu sun rayu a doron wannan ƙasa su kuma sun bar mana gadonta amma a doron ita ce mu rayu har lokacin ƙauracewarmu mu ƙaura mu bar wa ‘ya’ya da jikoki da sakamakon ne don amma wani lokaci ba haka abin yakan kasance ba sai ka ga saboda wannan fati daban wancan fati daban ko gaisuwa ba a yi na ji wadansu suna faɗin wani karin magana da yaren Bature wai in ji ɗan siyasa yake no permanent friend no permanent enemy ma'ana babu wani aboki tabbatacce ba kuma wani tabbatacce ne suke yi idan siyasa ta raba ku ko abokantaka ta rabu in siyasa ta hana ku abokantaka ta haɗu a kun kamar da ɗan haske amma akwai dubu a ciki akwai dubu a ciki akwai aboki tabbatacce ko yana wannan fati wato siyasa yana wannan jam'iyya sai kana wannan jam'iyya kuna tare ne idan shi Allah ya ba kake dawo ka kuje cewa ne in ke mun ɓangaren nan idan kai Allah ya ba sai ka jawo shi kusa wani rike mun ɓangaren nan ko shi na sani jam'iyyar ka rabon ta wada ba amma ƙasar ta mu guda ɗaya ce akan ta kuma amin tafiya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA za ta kashe kudi dalar Amurka har miliyan 1.2 domin kafa wata cibiyar horar da kwallon kafa a jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya. Babban sakataren hukumar kwallon Najeriya ta NFF Muhammad Sanusi ya ce an zaɓe jihar ta Kebbi ne da aikin sakamakon gamsuwar da hukumar ta NFF ta yi akan kokarin gwamnatin jihar wajen bunƙasa lamuran wasanni. Ya bayyana hakan ne kuwa sa'ad da ya jagoranci wani ayarin hukumar suka ziyarci filin murabba'in hekta 4 da aka bayar domin gina cibiyar a jihar ta Kebbi. Gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu yayin da yake hannunta takardun mallakar filin ga jami'an na hukumar NFF ya ce ba shakka kafa cibiyar zai taimaka ainun musamman wajen bunƙasa sha'anin wasanni da kuma samar wa matasa aikin yi. Shugaban tawagar 'yan wasan Super Eagles na Najeriya John Mikel Obi ya ce mai yiwuwa gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta bana ta kasance wasan karshe da zai buga wa kasarsa. Mikel ya ce yana duba yiwuwar yin murabus daga bugawa kasar wasa a karshen gasar ta bana inda yake fatan tsunduma ka'in da na'in al'amuran kasuwanci. To sai dai kuma Obi ya bayyana cewa zai iya dawowa a sha'anin kwallon kafa a nan gaba, to amma fa aikin horar da 'yan wasa. A daidai sa'ar da ya rage kwanaki kalilan a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka, mai horar da 'yan wasan kasar Senegal Aliou Cisse ya tabbatar da cewa shahararren dan wasan kasar Sadio Mane ba zai buga wasan farko ta gasar ba da za su buga da kasar Tanzania. Hakan ko ya biyo ne bayan dakatarwa ta wasa daya da Mane din ya samu sakamakon bashi katin gargadi har guda biyu a wasannin su na karshe na neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Mai horar da 'yan wasan Super Eagles na Najeriya Gano Truro ya fitar da Najeriya daga jerin sunayen kasashen da ke da alamun lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta bana. Ro na ganin da wuya Najeriya ta iya lashe kofin a kasar Masar a daidai sa'ar da ake hasashen kasar ta Masar ce ke da karfin yiwuwar lashe gasar. To sai dai kuma Ro yana ganin kasashen Senegal da Tunisia na daga cikin kasashen da ke iya lashe gasar ta bana la'akari da matsayin su a saman jadawalin mafifitan kasashe na hukumar FIFA. Kasar Kamaru ta kama hanyar zamewa kasar nahiyar Afirka ta biyu da za ta yi wa Jarod daga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata da ake fafatawa a kasar Faransa sakamakon kashin da ta sha karo na biyu a matakin rukuni-rukuni biyu bayan doke ta da kasar Holland ta yi da ci 3-1 a yau. To sai dai nasarar da kasar ta Holland ta samu ita ko ta tabbatar mata da damar tsallakewa zuwa mataki na gaba na 16 na gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
A yau Asabar, shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta janye wani shirin samar da wata doka wacce za ta ba da dama a miƙa duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga ƙasar China domin a mai shari'a. Janyewar na zuwa ne bayan mako guda da aka kwashe ana zanga-zanga a yankin na Hong Kong wanda ke cin gashin kansa. A wani taron manema labarai da ta kira cikin gaggawa a Asabar, shugabar yankin Carrie Lam ta bayyana dakatar da shirin. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa za ta rage yadda take bin ka'idojin matsayar da aka cimma kan shirin nukiliyar ta. Har sai sauran manyan kasashen duniya da aka shiga wannan yarjejeniya da su sun nuna alamu da za su ƙara mata ƙwarin gwiwa. Iran ta fara rage yadda take bin matsayar sau da ƙafa ne tun a watan Mayu bayan da Amurka ta yi gaban kanta ta janye daga matsayar da aka cimma a bara ta kuma ƙara ƙaƙaba takunkumi a kan ƙasar ta Iran. Yayin da yake wani jawabi a taron shugabannin ƙasashen Asiya a ƙasar Tajikistan, Rouhani ya yi gargaɗin cewa ya zama dole Tehran ta ɗauki ƙarin matakai idan har ba ta ga wasu alamu da ke nuna ƙwarin gwiwa a gare ta ba. Wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta gudanar ya cimma matsayin cewa matsalar ɓarkewar cutar Ebola a gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba ta zama buƙatar gaggawa da kuma abin damuwa ga fannin kiwon lafiya na duniya ba. Amma kwamitin ƙwararru ya yi gargaɗin cewa rashin isassun kuɗaɗe na barazana ga yaƙin da ake da cutar mai saurin kisa. Akalla mutum 10 suka rasa rayukansu, kana wasu 23 suka ji raunuka iri-iri bayan wani da wani bom da aka dasa a wata mota ya tashi a yau Asabar a wani titi da ake hada-hada a birnin Mogadishu, a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'an kiwon lafiya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.